Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen
arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban nake gabatarwa. Yayin da ake ci gaba da samun hawa farashin kayan masarufi a sassan duniya, abinda wasu suka alakanta shi da cutar annobar coronavirus da duniya ta yi fama da ita, ko yakin Ukraine da Rasha, ko kuma dalilan sauyin yanayi. Sai dai wasu na zargin cewa juyin mulkin da sojoji suka yi a jamhuriyar Nijar da rufe iyakokin kasar sun taimaka wajen kara farashin kayan masarufi a kasar. Zargin da wasu suka ce ba haka ba ne. A cikin shirin na wannan makon, wakilin mu Haruna Mamman Bako ya tattauna mana da ɗan tallo mai shago na birnin Kwanni da sayar da kayan masarufi, inda ya fara da tambayar sa kamar haka.
Yanzu wani yanayi ake ciki game da hauhawar farashin kayan abinci a irin wannan lokaci, musamman kayan masarufi wanda su ne mutane ke ci yau da gobe.
To lallai alhamdulillahi ala kulli hali, lallai damuna ta fi kuma mu a cikin ruwa na shekarar bana, kuma dangance da abinci wanda aka noma tsakanin Najeriya da Nijar, bisa shinkafa, masara, dawa, alkama, wake, masara, duka sati ka tahi sai ka ci abinci, ka duk sati abinci kara ya kai lalle na ga. To ne yanzu ba masara ji kara da inda bai da ran da ci a ran da bai wake a ran da bai alkama wajen ji kara su take. To ka ga sai a ci abinci kenan, kuma ga shinkafa ji ka goma sha uku kenan, sai dai a ce Allah ka sauki abinci yawo. To ne yanzu talaka wanda ka sayan kashi ji kara sai ka ci ji kace ka sha dan sai mun shi ka sai ka ci ka ci yaji. To ka kenan sai a ci abinci yawo ko matsala.
To kuntiyoyi ni a bayanin su.
To tiyoyi yanzu mu a sai da tiya shika 150, mu a sai da masara tiya shika 20, mu a sai da dawa 160, mu a sai da hatsi shika 20, mu a sai da wake shika 20. To ka kiran sai abinci yawo. Tun da kwanaki wake ba 120 sai tiya, shinkafa sai tiya shika 20. To yanzu ga ta 150 kira abinci yawo. Ga masara shika 20 zai shika 20 kira abinci yawo sosai. Ga alkama tiya 300 take. Yanzu shinkafa ga ta 300 kira duka abinci yawo kwarai har yanzu a zato.
Kamar buhuhuwa su kuma can baya kamin a shiga wannan matsalar kaka suke.
To mu lokacin da ya kwanakin nan mu haƙi a kashe tsare shi ka shi da gi, amma yanzu mu haƙi ga sai ka sai shi ka tara da gi. To ita ko masara kwanaki lokacin da Allah bai kawo ga abu ba, masara ya ka ta tsada shi ka shi da gi. To yanzu ga ta shi ka 40 da gi ita ba. To ka ce sai a bici ga alkama shi ka 50 buhunta, sannan ga wake shi ko sai ka sai shi waje ji kar da da
can baya nan
can baya lokacin da aka shi tike an sai ji kai shi da Allah ba da sai ba sai ba.
Wannan yalla juyi mulki da aka yi da ruhi iyakoki yana daya daga cikin abin da su abubuwa suka halba haka.
Lalle ana duka halin gode aka to shi mulki ta da shinkafa ji ka 10 da 50. To gode Allah ta aka samu ji mulki sai farashi shawa shi a kadala 100 kullu har ta kai ji ka 10 da 50. Amma dai yanzu a hadin ake cikin gaba ne kai ba zu tare bo shi ka ji ka 10 da 14. Ita kuma masara ita ba ta dan wahala. To gode Allah ta aka ji mulki tana ji ka 20 sai ta kai ji ka 30. Yanzu ga ta kai ji ka 3. Kiran sai a ci duka a cikin rayi sai rabu ce ubangi Allah ka sauki.
Wannan matsalar da aka shiga yalla ko kuna ganin a matsayin ku na masu sayar da kayan abinci, yalla kuna ganin abin yalla nan gaba zai yin sauki ko kuma in ba a shiga cikin wannan matsalar ba ana tsoron yalla abin shi ta hawa?
Lalle dai yanzu dai da mu na mu ciki, kuma yanzu muna wata ubangi Allah ka sauki, kuma idan Allah ya sa aka shirya ko gari ya shi tun da abinci ya nan na daga hawa ga hanyar ta kusuru motoci a nan gaggare da yawa. Kire da Allah ya sa aka shirya abinci zai shigo zai sauka, tun da kuma gashi yanzu ba cikin damuwa sabon aiki sowa ya fito a Najeriya. Kire mu addinin Allah sai sauki zai samu ga mutane, kuma nan ba ni da cikin da dijar cikin yake kwani akwai da aiki sowa da kazu. Kire Allah sai mu addinin sauki zai samu insha Allah. Mu da yawa ta ubangi Allah sai a shirya, kuma ka samu tanjiyar Allah zan ci tilaya.
Shi ma wani mai sayar da kayan miya yayi mana ƙarin bayani kan farashin kayan.
Nina Ali ne kayan miya a cikin kaso birnin Kwani.
Ina magana farashin kaya a halin yanzu, kamar misali in muka duka abin da ya shahi miyar goro, miyar kuka, abin da ya shahi albasa, abin da ya shahi tumatir, da yaji hori, da dukkan kayan danyushin, kana iya ka zana muna farashin su ya abin shike yanzu.
Da farko dai shi tumati an yi yayin cada shi sosai, tunda mun yi sayan shi jikka 50,040
kwando guda
muka komo muna sai ne kuma 30,000. To yanzu alhamdulillah da yake Allah ya kawo mana sauki, nan ya fara samuwa kinan Najeriya sun dan rage mana kuɗi, su ma suna kawo mana shi 13,000, 14,000, 15,000.
To ina magana sauran abubu,
albasa ita ku, amma har yanzu gaskiya da yana da tsara, tunda buhu suna saida mana shi mai kyau da waccan, suna saida mana fayin buhu jikka 25, kwayo wannan suna saida mana ita 17,000 kwayo. To kuma gaskiya an kali su ha fa'ita, eh yaji citta gaskiya yana saida shi, amma yanzu na sai buhu 18,500. Abinda muka sai ne lokacin nan da azumi, muna sai ne 25,000, 30,000.
Yanzu tun lokacin da aka rohe wannan iyaka, ana iya cewa cikin kayan nan na danyu ko kayan gwari, yalla akwai waɗanda farashin su ya hauhawa tun lokacin da an kai wannan juyin mulki aka rohe iyakokin ƙasa?
Eh, akwai waɗanda farashin su ya hauhawa saboda matsalar tahowa a kawo su nan,
kamar
mu ba gaskiya ba. Yanzu ka ga shi ɓangaren ɗokuwar tumata a tsallako ne da shi, wala akwai wahala. Albasa haka ma akwai wahala a tsallako da ita, shi ka sa abun ya ƙara hauha.
Masu sauraro, a nan za mu da tsaya cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu, da kuma wakilinmu a birnin Kwanni Haruna Mamman Bako, sai kuma Julie Ladies Pressure da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe, sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.